ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادوا وانا مسلاتي من البركة مسلاتي الإمام البخاري لكن ريجي الزاكي تكن وانا نقري نام من البركة نكنو وانا نمتي نلا رباه دران الحمس يو قوم وكوكما ترى goma ne ko lissafin sarkin musulmi tara a lissafin kalanda goma ga watan jumadal ula hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440 wanda kuma yake daidai da 16 ga watan 1 shekarar miladiya ta 2019 a wannan majalisi da muke karatu cikin littafin nan mai suna Al-Wabil As-Sayyib wa Rafi'ul Kalim At-Tayyib wallafar mashhur malamin nan al-Imam al-Hafiz Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah ta'ala amin a wannan shine darasin mu na nawa na 108 wanda dan akwai hadisi ɗaya da ya rage mana a cikin fasili na 15 na salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da mun yi bayani akan mas'alolin da suke da alaka da wannan babi na salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama musamman ma a cikin tahiyya ko a ƙarshen tahiyya to kuma mun bujiro da hadisai daban-daban waɗanda suka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma waɗanda suka tabbata na sigogin tahiyya da annabi sallallahu alaihi sigogin salati da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyi da sahabbansa abin da ya rage yanzu hadisin ibn majah wanda yace wa zakara ibn majah fi sunanihi an abdullah ibn mas'ud qala idza sallaytum ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fa ahsinu as-salah fa innakum la tadruna la'alla dhalika yu'radu alayh qala fa qalu lahu fa'allimna قال قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وانا ليسي إمام النسائي إمام ابن ماجه يا فتد شيئة كل تافن ساء السنن حكنا أبو يعلى الموصلي يا فتد شيئة كل تافن ساء المسند akwai shi a cikin ad-da'awat al-kabir kitab ad-da'awat al-kabir na al-bayhaqi da al-hilya hilyat al-awliya ta abin wa'im al-isbahani da wasu littattafai da ban wani hadisi ibn majah ya rawaito shi daga abdullahi dan mas'ud yake cewa idza sallaytum ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ahsinu as-salah idan za ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati to ku kyautata masa salatin fa innakum la tadruna la'alla dhalika yu'radu alayhi dan baku sani ba wala Allah a kai masa a nuna masa salatin ku qala yace faqalu lahu sai suka ce masa fa'allimna to koyar da mu ka sanar da mu yadda za mu yi salatin qala qulu sai yace ku ce allahumma salli allahumma ij'al salawatika wa rahmatika wa barakatika ala sayyidil mursalin ya Allah ka sanya salatikanka da rahamarka da albarkatunka da shugaban manzanni wa imamul muttaqina da kuma limamin masu takawa wa khatamin nabiyina kuma cika makin annabawa muhammadin abdika wa rasulika محمد باوانك كما منزلك إمام الخير وقائد الخير الإمام الخير كما جاغورا الخير ورسول الرحمة كما منزل رحمة اللهم بعثه مقاما محمودا يغبط به الأولون والآخرون الله كتاشيشي أول مسأي نا شايبو لكوا زي يبا مسا ونمتانا فرقو da mutanen wato karshe za su yi ta sha'awar samun irin wannan matsayi Allahumma salli ala Muhammadin Allah kai salati ga Muhammad wa ala ali Muhammad da ala yin Muhammad kama sallaita ala Ibrahim kuma da kai salati ga Ibrahim wa ala ali Ibrahim da iyalan Ibrahim innaka Hamidum Majid kai ne shayabo wanda yake mai girma Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Allah kai albarka da Muhammad da iyalan Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid kuma kai albarka ga Ibrahim da kuma iyalan Ibrahim lalle kai ne shayabo mai girma a wannan hadisi kamar yadda muka ce Nasa'i abin nan Ibn Majah ya fitar da shi da wasu malamai kuma an yi sabani wajen akan isnadin sa wasu sun ruwaito shi marfu'an ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama wasu kuma sun ruwaito shi sun takaita shi akan Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu al-imam as-sakhawi a cikin littafin sa al-qawl al-badi' asa shi al-mawquf din wato ya ce hadisin ruwaya sa daga Abdullahi dan Mas'ud ruwaci hasana hafiz alauddin al-mughlaqai shi kuma ya inganta hadisin imam al-busiri cikin littafin sa misbah al-zujaja ya illanta hadisin haka nan a cikin dalilan nadara qutni shi ma ya illanta hadisin hadisin marfu'i wannan babu ko shakka bai inganta ba amma shakkun ingancin sa shine dangane da jingira shi zuwa ga Abdullahi dan Mas'ud wasu daga cikin malamai suna ganin ya tabbata zuwa ga Abdullahi dan Mas'ud kuma shi ma dai a cikin abin da zamu gani shine shi Abdullahi dan Mas'ud yana gaya wa almajiran sa cewa dole ta salatin shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka nemi ya koya musu abin da zasu ce shi ne karanta musu wannan salati ko yiwar ya kasance ya ji shi ma wannan salati daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam akwai war kuma ya kasance ya ƙara wani abu daga bangaren sa sannan kuma ya hada da salatul ibrahimiyya da karshe ya koyar da su duk wanda zai iya yiwa ya faru daga Abdullahi dan Mas'ud shahid dai wanda yana daga cikin salatin da ya tabbata daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Abdullahi dan Mas'ud na'am haka ya ibn al-qayyim ya kawo shi a cikin sigogin salati na annabi sallallahu alaihi wa sallam al-fasl as-sadis 10 fasli na 16 fi dhikr al-istikhara wato magana akan istikhara bawa Allah subhanahu wa ta'ala zabi fi sahih al-bukhari an jabir ya zo cikin sahih al-bukhari daga jabir dan abdullah قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمر كما يعلمنا السورة من القرآن النبي صلى الله عليه وسلم إلى سند ما استخارة وتباع الله ذابي كن الأمر كما يكي كو يندم سورة القرآن يقول هنا وإذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة إذن أيمك يا همتو ذي أيكة وانا أبو zai aikata wani al'amari to ya raka'a biyu ba ta farilla ba thumma liyaqul sannan ya ce Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika ya Allah ina neman zabinka bi'ilmika da ilminka wa astakhiruka biqudratika ina neman ikonka da kudirarka wa as'aluka min fadlika al'azim kuma ina roƙonka falalarka mai girma fa innaka taqdiru wa la aqdiru domin kai ke da iko ni ba ni da shi wa ta'lamu wa la a'lamu domin kai ke da sani ni ba ni da shi wa anta 'allamul ghuyub kai ne masanin abubuwan da ke boye Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amr ya ubangiji in ka san cewa wani al'amari wa yusammi hajatahu ta ambaci bukatarsa khairul li fi dini wa ma'ashi alkhairi ne gare ni cikin addini na da rayuwata wa akibata amri da karshen labari na faqdurhu li to ka kaddara mun samun sa wa yassirhu li ka kuma sauƙaƙa min shi thumma barik li fihi sannan ka min albarka a cikin sa wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa ma'ashi in kuma kasan cewa wannan al'amari sharri ne ga addini na da rayuwata wa akibati amri da karshen labari na fasrifhu anni to ka kawar shi daga gare ni wasrifni anhu ni ma ka kawar da ni daga gare shi wa qdur li al-khaira haythu kana qaddara min al-khairi duk inda yake ko ka hore min alkhairi duk inda yake thumma raddini bihi sannan ka sanya min yarda da shi wannan hadisi kamar da muka gani Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi daga Jabir ibn Abdullah hadisin sanadin sa hadisin Abdurrahman ibn Abi al-Mawal an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan shine sanadin sa kuma waɗanda suka ruwaito shi duk sun ruwaito shi ta wannan hanyar daga cikin wanda suka ruwaito shi akwai Imam Ahmad ya fitar da shi Abu Dawud ya fitar da shi haka nan abin nan ya fitar da shi Tirmidhi Nasa'i da Ibn Majah da sun fitar da shi haka nan Abu Ya'la da Ibn Hibban da Baihaqi da Al-Baghawi malamai da yawa da sun malaman hadisi sun ruwaito wannan hadisi na Jabir da kuma wannan hanyar Abdurrahman ibn Abi al-Mawal Muhammad ibn al-Munkadir al-Jabir na'am Imam Ahmad an tambaye shi game da wannan hadisi yace hadisi ne munkar wato ya raunana shi yana ganin akwai kuskure a cikin sanadin sa shi Abdurrahman ibn Abi al-Mawal shine yake dorawa laifin samun kuskure din amma da yawa daga cikin malamai sun inganta shi Abdurrahman ibn Abi al-Mawal sun sifanta shi da cewa sika ne daga cikinsu akwai Ibn Ma'in akwai Abu Dawud akwai Tirmidhi akwai Nasa'i dukkaninsu sun ce sika ne amintacce ne Imam Ahmad galibi idan wani rawi wanda bai kai wato martaba ƙololuwa ta aminci ta fuskar ilimi ba ta fuskar hadda idan ya kadaita da wani asul min al-usul tafarrada bi asl min al-usul wani babi ya kadaita da ruwaito wani asali wanda ba a samu wani da ya ruwaito shi ba sai shi to yakan yi masa hukunci da nakara yakan ce hadisi ne munkar domin yana ganin ya kamata a ce an same shi ta wata hanya musamman kasancewarsa shine al-asl fil bah saboda babu wata ruwaya tabbatacciya da ta zo da irin wannan bayanin da ruwayar Abdurrahman ibn Abi al-Mawal ta zo da shi wanda yana ganin kamata ya ce akwai wasu wanda suka fi shi inganci sun ruwaito da wannan siga din kuma sai ya zama ba su ruwaito ba zai haka sai ya masa hukunci da abin nan amma wasu daga cikin malamai sun inganta shi daga cikin waɗanda suka inganta hadisin akwai shi kansa Imam al-Bukhari ya inganta hadisin shi yasa ya kawo shi a cikin littafinsa da ya kirawo as-sahih wato littafin sa da ya kirawo ingantaccen littafi saboda ya tabbatar da hadisin sannan wasu daga cikin Tirmidhi al-Majalis shi ma a ce hadisin sahihun a hasanun sahihun gharib ya inganta shi kuma ce a cikin maganar sa yake cewa Abdurrahman ibn Abi al-Mawal thiqatun haka nan Ibn Hibban al-Hakim abinnan Ibn Hibban al-Hakim da suka rawaito hadisan duk suna nuna ingancinsa a wajensu su haka da yawa daga cikin malamai sun tafi akan ingancinsa akwai hadisai da yawa da aka ruwaito da maganar istikhara banda wani hadisin shi wani hadisin ya zo da bayani ne cikakke da sauran ba su zo da shi ba amma ba wai ita al-aslul istikhara din ba ba wai ta istikhara din ana yi ko ba a yi ba a'a akwai hadisai da suka zo daban-daban da suke tabbatar da samuwar istikhara din kuma akwai wasu a cikin kamar yanzu hadisin Anas da yake cikin sahih Muslim lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rabi Zainab bintu Jahshi da aure tunda ya aika mata bayan aurenta ya rabu da Zaid ibn Haritha nabi ya aika Zaid din yaje ya nema masa aurenta to da yaje ya same ta a gidanta yace lokacin da ya shiga wato sai ta yi masa kwarjini gashi da matarsa ce suna dan har ba suna dan kai ruwa rana da ita to amma da tun da ya ji manzo Allah ce yana santa sai ta zama walƙaga sai ji yanzu ta zama wata babban mace da ta fi ƙarfin sa saboda haka sai aka ce annabi ya ce je ya gaya mata cewa yana neman ta da aure saboda Allah ya ce shi zai aure ta saboda haka je ya gaya mata sai ta ce to ya bari har sai ta nemi abin da sai ta ba wa ubangijin ta zabi hatta uamira rabbi ta tashi zuwa gurin sallata ta yi istikhara wannan yana cikin sahih muslim da yake nuna cewa akwai istikhara din ba wai babu ita ba akwai hadisin da ibn hibban da abu ya'la da tabarani da baihaqi suka rawaito hadisin isa ibn abdullah ibn abd al-malik muhammad ibn amr ibn ata ibn yasar abi sa'id al-khudri an nabi sallallahu alaihi wasallam abu sa'id al-khudri shi ma ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan arada ahadukum amran falyaqul idan dayan ku yayin nifin zai yi wani abu to ya ce sai kawo irin wannan lafazin da yazo a cikin hadisin Jabir idan arada ahadukum amran falyaqul sai ka Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim hazuwa karshe amma za mu ga cewa bai zo da mutum sallah raka'a biyu ba kuma wani hadisi ne wanda yake tabbatacce illa iyaka a ƙarshen sa ya ƙara wala haula wala quwwata illa billah wanda wannan ziyada din malamai sun yi wata hukunci da nakara cewa munkar ce bata tabbata ba wani hadisi Sheikh Nasiruddin Albani ya hassana shi a cikin سلسلة الأحاديث الضعيفة دبوبين اليوكو دبير يا حسن حديث إلا ولن كارن نا ولا حول ولا قوة إلا بالله والنبي إن جنتم هكنا إمام ابن حبان لطبراني لبخاري أشكن التاريخ الكبير سرويته حديثي لدى أبو المفضل ابن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه kamar hadisin Jabir shi ma amma kuma babu wacin sallah a ciki shi wani ruwaya Ibn Hibban ya inganta ta amma a cikin sanadinta akwai Abul Mufaddal wanda shine Shibil Ibn Al-Ala Ibn Adi yana cewa rawa a hadisa manakir zuwa kaga ruwayarsa ba ta tabbata ba bayan wannan akwai wanda Imam Ahmad da Ibn Khuzaima ابن حبان الحاكم ده بيهقي ده طبراني سكرويته حديث خالد ابن ايوب عن ابي ايوب اتشكين سا ينا تشيوا النبي صلى الله عليه وسلم ينا تشيوا اكتم الخطبة كان نيما قولي تو كبوي بطن نيما قولنك ثم توضع واحسن الوضوء كي الولاك كيوتة الولاك ثم سلي ما كتب الله لك سننك سلاة ابن الله يهوري مكة كسلاة ثم احمد ربك ومجده ثم قال اللهم انك تقدر ولا اقدر حزوا قرشي سنن كغوده والله كغير ماشي سنن كاي wannan addu'a to shi ma na isnadin sa da'if ne isnadi ne wanda bai tabbata ba shine hadisin Abu Ayyub Al-Ansari hadisi ne wanda bai tabbata ba cikin sa akwai shi kansa Khalid ibn Ayyub yana da rauni haka ne shi ma majhul ne ba san kowaye ba dan sa Ayyub ibn Khalid da wanda ya ruwaito hadisin daga gojansa shine Al-Walid ibn Abi Al-Walid dukkanin su kuma suna da rauni saboda shi ma wannan hadisin bai inganta ba ciki zamu ga ya zo da ƙarin kana neman aure ka boye ka a san kana nema ka samu maka matsala aje a faɗi wani abu to wannan shi ya zo da wannan ƙarin babu shi sannan ga kuma cewa kai sallah abinda aka rubuta maka kaga bai kayyade da raka'a biyu ba wancan kuma ya kayyade da raka'a biyu min ghairil fariza da za mu zo mu magana akan wannan saboda haka hadisin Jabir ya dan saba masa ta wannan nahiyoyi Ibn Hibban da ibnu khuzaima da al-hakim duk sun sahih hadisin abu ayyub al-ansari amma kuma hadisin yana da rauni shi yasa sheikh nasir al albani a cikin da'ifa ya rauna shi hadisi na 2875 hakan akwai wata riwaya a cikin musnad imam ahmad da tirmidhi da bazzar da abu al-haytham ash-shasi a cikin ash-shashi a cikin musnad isa da bayhaqi a cikin shu'ab al-iman da wasu malami da yawa su rawaito riwaya daga muhammad ibn abi humayr al-madani an isma'il ibn muhammad ibn sa'ad ibn abi waqqas an abihi an jaddihi sa'ad ibn abi waqqas qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min sa'adati ابن آدم استخارته شيني ونديكا وانا بكرشان وانا من سعادة ابن آدم استخارته الله ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله عز وجل ولا شما إسنادي نضعيفي حديثي نضعيفي ترمذي ديرويتوش يا ضعف يا رون الأشي الترمذي يروي توشي يتي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد وليس هو بالقوي عند أهل الحديث شوانا حديثي نيه غريب الترمذي إلي يتي غريب يشرو بقال هذا حسن غريب وصحيح غريب وكوين عرف الضعيف حديثي نيه يروني سنة يكي تشيوا تشكنسا يكي شابا مسانشي توا تهنيا بس يتهنيا رولنا متندا يكي كرا محمد بن أبي حميد wanda shi kuma laysa bil qawiy inda ahli hadith malamai a gurin su malaman hadisi bai da karfi imam al bukhari yana cewa game da shi wannan rawi shi muhammad ibn abi humayd imam al bukhari yana cewa shi munkar al hadith da wannan jarhi ne mai tsanani haka sheikh nasiruddin albani shi ma ya rauna wannan hadisin cikin silsilar da'ifa na 1906 akwai riwayoyi da yawa da suka zo amma dukkanin su basu tabbata ba saboda in ka bibiya sai ka ga sahhu ma fil bab shine hadisin jabir wanda wadancan malamai suka rauna shi da shi ma an samu wanda suka dan taba shi kamar imam ahmad ibn hanbal akwai hadisin anas akwai hadisin ibn abbas akwai hadisin ibn mas'ud akwai hadisin ibn umar da duk basu kan su basu inganta ba sun zo da maganar istikhara amma istikhara wani abu ne wanda ya tabbata a shari'ance kuma bawa Allah subhanahu wata'ala zabi cikin lamuransa ubangiji subhanahu wata'ala ya ce rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ubangijin ka yana halittar abin da ya ga dama kuma ya zaba ubangiji subhanahu wata'ala ya ce kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun dana yiwa ku ki abu alhalin alkhairi ne gare ku tana yi wa ku so abu alhalin sharri ne gare ku Allah ce Allah ne ya sani ku ba ku sani da tunda Allah ne ya sani mu ba mu sani ba kaga akwai bukatar mu ba shi zabi cikin al'amuranmu ubangiji subhanahu wata'ala ya zaba mana abin da ya fi alkhairi yayin da muke so mu aikata wani abu da yake da muhimmanci a wajenmu yana cewa fi sahih al-bukhari an jabir kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-qur'an annabi sai yu'allimuna al-istikhara annabi yana koyar da mu istikhara istikhara shine ka bawa Allah subhanahu wa ta'ala zabi cikin wani al'amari da kake tunanin aikatawa tunanin yi ko kake tunanin bari ba wai sai lalle yi ba kana wani aiki kana so ka bar shi koma wani na'am shi kansa barin yana kana iya kansa duk wani abin da kani kuduri aniyar zaka yi to kana iya istikhara a kansa ce yu'allimuna al-istikharata yana koyar da mu istikhara a wata riwayar cikin sahih al-bukhari yu'allimu ashabahu nabi yana karantar da sahabbansa al-istikhara kama yu'allimuna surata min al-qur'an wanda ke koyar da mu sura al-qur'ani a cikin wasu riwayoyi ke cewa fil umuri kulliha yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha annabi yana koyar da mu istikhara cikin dukkanin al'amura ko menene wannan al'umuri kulliha amun ne urida bihi al-khusus dan ba komai ne ake istikhara akan sa ba zaka tsoho masallaci ya kai istikhara akai istikhara ba wataƙila akwai wani abin da zai ta'allaka da zuwa masallacin kai masa istikhara amma ba zuwa masallacin ba wataƙila kana da babur kana da mota ka hawo a babur ne ko ka hawo mota ne to wataƙila sai ka istikhara akan babur da mota amma kaga hanyar da zaka biyo ka taho kenan amma ba shi zuwa masallacin ba sauraka abubuwan da yake wajibi da wanda yake mustahabbi ana son a yi shi to ba buƙatar istikhara za ka yi aikin alkhairi ba buƙatar ka yi istikhara ka yi ko kar ka yi wanda ya riga ya tabbata a garin ka cewa alkhairi ne da kamata ka yi istikhara akan wannan ba abin da ya zama wajibi akan ka ba sai ka yi istikhara ba haka nan abin da yake haramu sai ka yi istikhara akan ka bane ko kar ka bane mutum ne yana ta'amuli da riba to shi zai bar wannan amala da riba din sai ya istikhara ya ba Allah zabi ko ya ci gaba ko ya daidai so abin da ya zama haramun ne ko ba makaruhi ko makaruhi ne aka ce abin nan ba a san shi yin shi bata lokaci ne to in zaka tashi barin sa kawai ka bari kai tsaye amma ba ka ce to a bar ne zai istikhara ba haka waɗanda ba a yin istikhara akan aikata su ko barin su haka abinda ake yin istikhara akan shi ne al-mubah abinda yake mubah ne ko kuma mustahabbi ne idan biyu suka yi karo abubuwa ne mustahabbai guda biyu ga wannan dole ɗaya za ka yi an gane abu ne mustahabbi wannan mustahabbi ne wannan mustahabbi ne kowanne aikin alkhairi ne amma kana tunanin wanne zai fi kana da dukiya kana so za ka yi aikin alkhairi ita za ka sai ka zo cikin ayyukan alkhairi ga wannan ka rasa wanne ne kake so za ka yi kaga dai dukkan su alkhairi ne to anan kana yin istikhara Allah ya baka wanne ne ya fi cancanta kai a cikin ayyukan saboda ina ka samu almustahab ta'arada fihi al-amran anan za ka yi istikhara a kansa ko kuma wasu abubuwa ne guda biyu dole a fara ɗaya kafin ɗaya dukkaninsu mustahabbi ne ba wajibi ba kana iya istikhara akan wanne ya kamata ka fara da shi wanne ya kamata ka jinkirta amma ba komai ake yi wa istikhara ba haka nan alwajib wanda yake almukhayyar an baka wajibi ne amma an baka zaɓi ko kai wannan ko kai wannan ko kai wannan shi ma za ka iya istikhara to wanne ne za ka zaɓa cikinsu ka yi to shi yasa wannan da ya ruwayar da ta ce fil umuri kulliha ba yana nufin komai da komai ba wannan su ne suke kira al'am alladhi urida bihi al-khusus alladhina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana qala lahum an-nas ba duka mutane ne suka gaya musu ba wasu daga cikin mutane inna an-nas qad jama'u lakum ba duka mutane duniya ne suka hada kansu ba wasu ne daga cikin mutane to shine wannan arabi suke kira al'am alladhi urida bihi al-khusus ai magana wacce ke ta kunshi kowa da kowa amma ba kowa da kowa din ake nufi to nan ma da aka ce al-umur kulluha ba kowane al'amari ake nufi ba ana nufin wasu daga cikin al'amura amma a nan ce yana koyar da mu a cikin al'amari mu yi istikhara ya kunshi al'amarin da yake babba da wanda yake karami kaka kankanta wani abu kaga kankanta sa tana yiwa karamin abu ne amma kuma zai haifar da babban al'amari nan gaba saboda kana iya istikhara a kansa ce kama yu'allimuna as-surata min al-qur'an kamar yake koyar da mu sura ta alqur'ani kamar yake koyar da mu sura ta alqur'ani wannan yana nuna maka mahimmancin ita istikhara din da har annabi sallallahu alaihi wasallama yake koyar da su kamar yake koyar da su alqur'ani malamai sun faɗi wajhu tashbih anan kamar koyar da su alqur'ani haka yake koyar da su istikhara saboda me saboda kamar yadda kake da buƙatar karatun alqur'ani cikin sallolinka duka ba za ka yi sallah ba sai ka karanta alqur'ani farilla ce nafila ce kana buƙatar karanta alqur'ani a ciki don haka yadda kake da buƙatar karanta alqur'ani haka ne ita ma istikhara kake da buƙatar yinta saboda me saboda lamuranka na rayuwa da yawa ba za ka iya sanin hakikalin me ka sa gaba ba ko abinda ka sa gaba din alkhairi ne ko alkhairi bane sai tare da neman zaɓin Allah subhanahu wataala da kuma fawwala al'amari gare shi to haka kaga kana cikin bukata matuƙa na ka san wannan ko ka samu wannan tallafi daga Allah subhanahu wataala to wataƙila shine wajhu shabah tsakanin koya musu alqur'ani koya musu istikhara kamar yadda yake koya musu alqur'ani dan kowanne ana da tsananin bukatar sa tana yiwa kama yu'allimuna surata min alqur'an yana nufin irin yadda yake koyar da mu sura alqur'ani kamar yadda yazo a cikin hadisin da muka karanta a baya hadisin Abdullahi dan Mas'ud sha'alamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud kaffi baina kaffaihi ko aqasu at-tashahhud min fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kalimatan kalima kamar yadda yake cikin Sharhul Ma'ani Asad Nathahawi ko harfan harfan kamar yadda yake cikin Musnad at-Tabarani abin mu'jam at-Tabarani wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana koyar da su tahiya ibnu mas'ud yace annabi yana koyar da ni tahiya hannuna tafi hannuna yana cikin nashi a watar wa yana koyar da ni tahiya harafi harafi na koyi tahiya daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam kalimatan kalima kalma 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 bayan kalma harafi bayan harafi ku tayu kama yu'allimuna surata min alqur'ani harafi yana koyar da su istikhara wato kalma kalma daki daki wato tare da bada muhimmanci sosai ko kuma yadda yake koyar da mu alqur'ani ba tare da an bada damar a ƙara wani abu ko a rage ba min gairi ziyadatin wala nuqsan to haka nan shi ma tahiya shi ma istima istikhara haka ake koyar da mu ita abin nan ba tare da an ba mu damar mu ƙara wani abu ko mu rage ba to kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora su akan wani lafazi ko akan wani tsari na istikhara wanda bai ba su damar su canza wannan tsarin ba duk wanda zai iya yiwa shine ma'anar kama yu'allimuna surata min alquran suka ce yana nuna musu muhimmancin abin kai ne ke nuna musu muhimmancin karatu alqur'ani ke nuna musu muhimmancin alqur'ani ya nuna musu alqur'ani nan abu ne mai baraka albarka musu su dauke shi da muhimmanci to haka ita ma istikhara yake nuna musu ko kuma kasancewar kowanne daga cikin su wahayi kamar yadda aka yi masa wahayin alqur'ani ya karantar da su to ita ma istikhara da ya karantar da su ita ma wahayi ce daga Allah subhanahu wataala ya masa duk wanda zai iya daukan ma'anar kama yu'allimuna سوره من القران يقول اذا هم احدكم بالامر اذا دينكو يا همتو وتو ياي نيه يا ينقرا زي ولا الامر يلنا بك تشوا اول ما يرد على قلبك شيء مهم تستخير الله da kaji wani abin da kake daga muhimmanci ya zo zuciyarka kana ka fara tunanin shi to ka fara istikhara yace kira shi hab domin idan ka bari har sai ya riga ya shiga zuciyarka ya ratsa zuciyarka ya riga ya shiga ya wato kankane zuciyarka gaba daya to anan kaga istikhara din karshe zaka yi ta amma fa zuciyarka ta riga ta karkata zuwa ga wani abu ko da sai ya shekara nawa yana soyayya da yarinya an riga an zama wani abu sai kuma yazo yana istikhara wanda ba zuciya shi ta riga ta gama narkewa kuma yana istikhara yake da zarar ka yi tunanin aure kuma ga wacce za ka aura istikhara ba sai abin ya riga ya zama azima ba ya zama irada inda kuma za ka zo har ka kasa gane to ina ne alkhairin yin ko barin kuma zuciyarka ta fakarkata zuwa ga abin da kake so kuma ka ce Allah ya riga ya zaba mun hakan yake hakan shi ne yake wannan yana nuna cewa istikhara ana fara yin ta ne daga alham akwai alkhatara abu ya darsa a ranka amma bai kai matakin alham ba alkhatara kawai ka saka abu alham kuma ka fara tunanin za ka yi abu an wuce matakin khatara khatara shine sake-sake yanzu da a zamanin da ake wani yanayi ta sake-sake to aka ce duk sake-saken nan sai ka masa istikhara ai kaga rayuwarka gaba ɗaya sai ta kare a istikhara in ka zauna abu nawa kake sakawa saboda haka kamar ana nuna maka cewa kayi istikhara ga abin da ka riga kai niyyar cewa zaka aikata ba wanda kawai kake sakawa kake fulatin sa a zuciya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'atayn min ghairi al fariida to yi raka'a biyu ba ta farilla ba yi raka'a biyu ba ta farilla ba to rak'atayn shin in yayi raka'a hudu fa ba ta yi ba wasu suka ce a'a nan dai abin da yasa aka fadi rak'atayn ne rak'atayn da annabi mafhum al adl laysa maqbul laysa dhayif amina laysa sahihan bal dhayif saboda haka anan ana dai nuna cewa ba raka'a ne ba da kai biyu dan haka in ta wuce biyu ma babu komai kamar tabbihi ne bil adna ala al a'la kamar da muka tabbihi ne kan cewa mafi karancin abinda zaka yi raka'a biyu kai ya kasa biyu amma ba yana nuna kakka wuce biyu ba saboda haka da yayi sama da biyu za ta ishe shi amma inda mutum zai takaita akan zahirin nassin da zai fi yayi raka'a biyu kai ya kara sama da biyu to zai da yafi in ma kuma zai kara sama da biyu to kai yayi hudu a jere kamar da san ana iya nafila raka'o'i hudu ba tare da an zauna ba to in yayi biyu yayi sallama ya kuma tashi biyu yayi sallama sannan ya istikhara kaga anan yasduqu alayhi annahu istikhara ba'da an salla rak'atayn in yayi biyu yayi sallama ya tashi kuma biyu yayi sallama kaga anan yayi abin nan maganar Nawawi a cikin al-Azkar yana nuna cewa babu komai dan yayi a bayan hudu din anan yace min dai fariida ba sallar farilla ba don a cire maka kamar sallar asuba raka'a biyu ce saka ba za ka istikhara ba bayan an gama sallar asuba ka ce ai cewa kai fa sallar raka'atayn ka yi sallar raka'a biyu sai kai istikhara a sai yasa aka kara min ghairi al-fariida saboda kaga irin asuba sallar juma'a da subuta ta ba gama sallar juma'a ka ce to juma'a babbar rana bara ka wuce da gama sallar duba kai istikhara ka ce ai fa'ai raka'atayn ne a'a banda irin wannan yasa ka ce min ghairi al-fariida wasu ka ce tana yi wa ana nufin min ghairi al-fariida ta ainiha wato kada ka yi bayan farilla ita kanta ko kuma farilla da abin da yake da alaka da ita misali mutum ya yi sallar azhar ya tashi ya ratibatu dhuhr ya yi raka'a biyu ta bayan azhar kaga yayi sallar nafila abin yayi sallar nafila raka'a biyu to shin zai yi ta bayan ratiba ce amma to suka ce idan wannan ratiba din nufin yayi ta ne da niyyar yayi sallar ratiba ta bayan azhar sai kuma bayan ya gama sai ga to bari ya istikhara mana to kaga bai yi ta da niyyar istikhara ba yayi ta da niyyar bi yayi ta da niyyar ratiba amma inda farko ya tashi da niyyar raka'a biyu ta istikhara kuma sannan ya gama niyyar ratiba a ciki to suna cewa babu komai kamar Imam Nawawi a cikin Al-Azkar yana cewa babu komai law da abidu a il istikharati aqiba ratibati salati dhuhri mathalan aw ghayriha min an-nawafil ar-ratibati wal mutlaqati sawa'un iqtasara ala rak'atayn aw akthar ajza'a Imam Nawawi abin da yake faɗa kenan da zai yi istikhara addu'ar istikhara bayan yayi ratiba ta sallar azhar misali ko kuma sallar al'asr abin nan afwan ko sallar isha'i ce magriba ko isha'i yace ba abin nan da sauran nawafil na ratiba ko kuma ko ta irin nafila mutlaka da ya tashi yayi sallar raka'a biyu sai kuma yayi addu'ar yake cewa yayi sawa'un ya daidai ya takaita akan raka'a biyu ko sun fi raka'a biyu kamar ratibatu dhuhr ana yin raka'a hudu to yayi amma Ibn Hajar yana ganin bai kamata ya itlaqi ba ya kamata ya ce in yayi niyyar istikhara da wannan sallar ba idan ya gama ta ba kuma batun istikharar ta zo masa sai ya ce kuma zai istikhara mutum yana iya yin sallar nafila ratibatu dhuhr misali yayi raka'a biyu yayi sallama kawai sai kuma tunanin istikhara ya zo masa kaga da farkon sai da ya tashi sallar bai kawo istikhara a zuciyarsa ba irin wannan Ibn Hajar yana ganin cewa in yayi bace ba amma idan da wannan niyyar yayi da niyyar ratiba din kuma yana niyyar in ya gama ratiba din zai istikhara a bayanka babu komai kamar tahiyatul masjid sai yazo sallar yazo masallaci zai tahiyatul masjid idan yazo yayi raka'a biyu ta tahiyatul masjid da niyyar tahiyatul masjid kuma da niyyar istikhara zai yi istikhara bayan wannan ba mu zamu zamu zo ban nan ba mu gama ba namu zo magana abin nan to sun yi magana akan me ya kamata a karanta a ciki Imam an-Nawawi a cikin al-Azkar ya kawo cewa a karanta al-ikhlas al-kafirun al-kafirun wal ikhlas suratul kafirun qul ya ayyuhal kafirun da kuma al-ikhlas qul huwallahu ahad na raka'a ta farko الكافرون ركعة بكم الإخلاص ما العراقي أتكن شرح الترمذي نتشوى بيسن إلى يسامو والنبا با ولد ليلي دي نون والنبا تشتو تكيل دي كوي مناسبة تشي زي دوبا تشوى متمنى دي استخارة فتو ينا بقاتر يميد الأمر إنسا غا الله زوج يسا غا بات إتقوما غا الله أنسا تتوهيد إنسا دي إخلاص سزوا غا الله ko kuma da surori sun kunshi haka saboda haka sai ya ce to ka karanta ikhlas din da kulliya din saboda sun kunshi abin da ya shafi tauhidi da maida al'amari ga Allah da dayin ta Allah subhanahu wataala wajen bauta kamar munasaba ce ya gani tsakanin buƙatar da zai yi gurin Allah da kuma abin da surorin suka kunsa shine kawai ya ce amma irin wannan shi kuma Iraki sai ya ce a shera ga in wannan munasabar ce ya kamata a raka'a ta farko ya karanta wa rabbuka ya khuluqu ma sha'a wa yakhtar zuwa ke a raka'a ta biyu ya karanta wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyaratu min amrihim har zuwa karshe in munasaba ake duba to amma gaskiya babu wani abu da yake tabbatar da wata sura mai zaman kanta ko wata aya mai zaman kanta da ake neman mai sallar istikhara ya karanta saboda haka duk abin da ya karanta na alqur'ani ya wadatar ba sai ya kayyace kansa da wasu surori ba in ya karanta qul huwallahu qul qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu din yayi karanta qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas yayi karanta alam tara da kuma ilahi yayi so ba dole bane sai ya kayyade kansa da abin nan wasu malamai suka ce cewar da yayi min gairin farida ba sallar farilla ba ki wannan ya nuna kenan istikhara ba wajibi bace da raka'a biyu din da za a yi ta ba ta wajibi bace kaga istikhara kan ta zama ba wajibi ba raki ra ta shi bai gade wanda cikin malamai wanda ya ce wajibi bace ko ya riki magana da ta zo a farkon hadisin alimun al-istikhara alimun al-istikhara alimun surata min kama alimun surata min al-Qur'an ba wajen tahiya an yi amfani da wannan lafazin wajen nuna wajibcin tahiyya a baya mun faɗi wannan cewa wannan lafazin da ya zo cikin maganar Abdullahi dan Mas'ud ya ce annabi yana koya mana tahiyya kamar da yake koya mana surata al-Qur'ani wasu malamai suka ce wannan yana wajibcin yin tahiyya to shi ne Iraki ke cewa to anan ni dai ban ga wani kuma ya zo wajen batun istikhara ya rike lafazin nan da yake kama da wancan ba ya kafa hujja da shi akan cewa istikhara wajibi ce domin umarnin kuma da annabi yayi na cewa ya faɗi falyaqul ayyuhal zu a cikin wasu lafuzza umarni ne da yake da alaka da wani sharadi tunda cewa idza hamma ahadukum idan ɗayan ku ya himmatu ya niyyar zai yi wani abu saboda ka umarnin ya biyo bayan wancan sharadi ne amru idza jaa ba'da shart la yadullu ala alwujub ba ya nuna alwujub almutlaq to wasu suka ce to ai yana yiwa kamar ita tahiyya abinda yasa aka ce wajibi ce saboda ta ta'allaka da wani abin da yake wajibi shine sallah annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli amma ita abin nan ita istikhara asalinta ba wajibi bace sai dai sunna ce muakkada suna ce mai ƙarfi saboda ƙarfinta ne har annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna musu muhimmancinta yake musu yake koyar da su kamar yake koyar da su alqur'ani saboda haka koda ba a ce wajibi ba ce to za a iya cewa sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama mai ƙarfi to wannan sallah kamar yadda dan uwa Abu Fatima yake tambaya cewa a yayin ta a lokacin nahi awqatun nahi lokacin da aka hana awqatun nahi an hana yin kowace irin sallah ta nafila a waɗannan lokuta in ba waɗanda suke zawatul asbab ba al-asbab kuma iri biyu ne sabubba iri biyu ne akwai sabubban da suke laruri ne ana bukata akwai kuma sabubban da suna da tazara wannan sabab ne mudayyaf wannan sabab ne muwassa sabab ne ya taso wani abu ne ya taso in baka yi shi a lokacin ba zai wuce so kaga wannan dole ne kai abin a lokacin amma in ya zama na muwassa ne kamar yanzu kayan shi mutu za ka yi batun aure dole ne sai lokacin da kai sallah asuba za ka yi bayan sallah asuba za ka yi raka biyu ka hakura bana rana ta fudu me kake ci haka da baka na zama ba wani matsuwa a ciki bari har ka buƙaci to amma in wani abu ne da ba zai yiwu kana neman zaɓi a wurin Allah subhanahu wataala in baka yi istikhara a lokacin ba zai wuce to kaga anan ya zama sabab ne mudayya dole a lokacin kake bukata wani da ya shirya ya komai zai fita ku yi tafiya ya gayyace ka zo mu tafi Abuja ko zo mu tafi Lagos ko wani abu to ka kai baka samu nutsuwa ba shi kuma yana can waje yana jiran ka tafiya zai yi ko koyi ka bi shi ko ka bi shi kai kuma bayan sallah asuba ne to kaga anan ba ka ce dan yi hakuri ba har rana ta fito kai istikhara ta ne ku tafi shi yana sauri to kaga wannan sauki ya zama mudayyak ne a lokacin kana iya kai saboda ba ka da wani lokaci ba wannan din to amma idan ba haka bane sai kai hakuri har lokacin ba da aka bada damar yin nafila ya zo sai kai sallar ka ta nafila wai wasu masaili wanda suke da alaka da wannan insha Allah wannan gaba zamu ambace su anan zamu ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gabatar da sallah sai ka fara raka'a biyu sannan kuma summa liyaqul اللهم إني أستخيرك بعلمك هذا وكذا كفار يسلا أنا كبير دون ما لبي كتوى ابن أبي جمرة كتوى تقيل هكما دون كهد الخير الدنيا للآخرة كنا بقاتر وانا أبني أقول الله سبحانه وتعالى وبنجي جفو وانا ديكي بقاتر دو ولنسا كما كنا بقاتر ني أقول a gurin wani sarki dole sai ka je fadarsa to ubangiji subhanahu wataala wa lahul masalul a'la yana da bukata wajensa to kunkusa kofarsa kunkusa kofarsa shine ka shiri sallah wa musalli raji rabbahu wasjud waqtarib yayin da ka zo ka gabatar da ibada ga ubangiji subhanahu wataala to a wannan lokacin ka samu kusanci da Allah subhanahu wataala kana da damar ka bayar da bukatarka zuwa ga ka gabatar da bukatar ka zuwa gare shi domin kana sa ran cewa a irin wannan yanayi ubangiji subhanahu wataala zai karba maka addu'arka sallah tana kunshe da yabo da girmamawa ga Allah subhanahu wataala kuma da nuna bukaturarka zuwa gare shi cikin dukkan al'amuran ka na yanzu ko wanda za su zo nan gaba to shi yasa ka fara yin sallah ka fara gabatar da wannan yabo da kirari da suke sallah ta kunsa da girmamawa ga ubangijinka sannan sai ka ce ya ubangiji ga kokon barata nabi ya ce sumbal ya kuri ya ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmika ya Allah ina neman zaɓinka da iliminka alba'u nan ba ta zama alba'u ne littali to ina neman zaɓinka da annaka a'lam domin ka fi kowa sani wallahu ya'lamu antum la ta'lamu Allah ya sani ku ba ku sani ba kasar ce bi ilmika ka fi kowa sani da haka ina neman ka ka yi min zaɓi haka nan bi ƙudratika ita ma ba wani sana ya zama littali domin li'annaka aqdar shi yasa a ƙarshe ce bi innaka ta'lamu wala a'lamu taqdiru wala aqdir ce saboda kai kake da iko komai naka ne a hannunka yake kuma duk abin da ka so zai wukana da abin da ka so ka zai wakana ya wakana ta yi zama kuma ba u ce lilisti'ana Allahumma inni astakhiruka bi ilmika ay astaeenu bi ilmika kamar ba'un da take cikin bismillahir rahmanir rahim ko bismillahir majriha wa mursaha kaga ba unce isti'ana sanar da neman taimako zuwa ga Allah subhanahu wataala da kuma yana tawassuli da ilimin sa domin ya samu wannan taimako ko ta zama ba'ul isti'faf ko da sai ba'ul isti'faf wato na bare ba unce da take nuna marerecewa marerece gaban Allah subhanahu wataala sai qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin wastaqdiruka biqudratika ina neman ikonka ina neman ka da cikakken ikonka wato ina neman ka bani iko saboda ikon da kake da shi wato ka sanya ni mai iko ne akan abinda na sa nake bukata ka bani ikon sa ka bani iko akan sa tai zai iya zama astaghfiruka biqudratika ina neman ka bani iko kamar yadda iko naka ne kuma kake bada shi ga wanda kake so Allah ka bani iko ko ya zama min taqdir ne astaghfiruka biqudratika ina neman ka sauƙaƙe min taqdir at-taysir ina neman ka sauƙaƙe min wannan al'amari da kudratarka domin kai ne kake da shi ni ba da shi was'aluka min fadlika al'azim ina kuma roƙonka daga falalarka wacce take mai girma wannan yana nuna cewa dukkan abin da Allah subhanahu wataala zai bawa bawa shi ne kyauta falala ce ba dan cewa wani haƙƙi ne na bawa a gurin ubangijinsa ba da dole sai yayi masa duk abin da ubangiji subhanahu wataala zai mana na baiwar da zai bamu na alherin da zai bamu to wannan falala ce daga wajensa ba tilas sai mana ba wannan ce mazhabar ahlus sunna babu wani abin da yake zama tilas a gurin ubangiji sai abin da ya tilasta kansa ba wannan ne sai tilasta masa kataba rabbukum ala nafsihi rahma ala ya wajabta wa kansa rahma tausiya bayan sa amma ba wanda ya sai wajabta masa inda Allah subhanahu wataala zai azabta duk wanda yake duniya bai zama azzalimi ba kamar yadda in yayi rahamarsa ga duk na duniya to rahamarsa ita ce tafi musu komai haka ubangiji subhanahu wataala yana bayarwa ne da falalarsa shi yasa ce wa as'aluka min fadlika al'azim ina roƙonka daga falalar nan taka mai girma fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lam domin kai kake da iko ni ba ni da shi kake da ilimi ni ba ni da shi wato kai maganar duk wani ikon da za mu ga muna da shi Allah ne ya ba mu shi shi yake ba wa mai iko ikonsa shi yake ba ka ikon motsi shi yake baka ikon tashi tafiya duk wani abu da kaga kana yi ubangiji ne subhanahu wataala ya ga dama ka yi da yawa wanda bai ba su wannan damar ba kuma ba su iya yi ba kasa kudurar tashi ce shi yake bada ita ga wanda ya so haka nan iliminka ba komai ba ne haka kwatanta shi da ilimin Allah subhanahu wataala wa utitu min ilmi illa qalila kadar yana cewa annabi Musa alaihi salam lokacin da suka hadu wani tsuntsu ya zo teku bahar abin da bahar maliya ko majma'ul bahrain ya zo ya dan tsakura da dan bakinsa ya tashi kadir yake cewa kaga abin da wannan tsuntsun ya dosana daga cikin wannan tekun kana ga zai rage wani abu ce ba 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 sai amma sai ya yi wani abu ya ce to ilimi ya da naka bai kai haka ba shi da ilimin Allah wato tsuntsun ma ya fi kamfata da yawa so dan adam kwatanta shi da Allah subhanahu wataala ilimin Allah dan adam tantagare jahili ne ba komai ba amma kuma shi yake jahiliya da Allah Allah ce ga abu kaza shi ne daidai ka yi shi shi kuma yana ganin a'a akwai nashi ana magana ce a'a ka daina kawo mana ba alkur'ani muke magana ba ana shi nashi ya fi na Allah subhanahu wataala to shi yasa bawa a nan sai ya riga ya sadu da ya yarda cewa shi fa ba ya da komai yanzu yana neman ubangiji subhanahu wataala ya masa komai to fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta allamul ghuyub kai ne masanin abubuwan da suke boye babu wanda ya san gaibi a sama ko a ƙasa sai Allah subhanahu wataala duk mala'ika duk matsayinsa a gurin Allah bai san gaibi ba sai abin da Allah ya sanar da shi haka nan annabawa matsayinsu a gurin Allah ba su san gaibi ba sai abin da Allah ya sanar da su qul innamal ghaibu lillah sai gaibi kadai na Allah ne la ya'lamu fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah ba wanda zai iya sanin gaibi sai Allah sauraka istikhara wani abu ne da yake tabbatar da cewa babu wanda zai san gaibi sai abinda Allah subhanahu wataala ya saka dama ya sanar da kai shine zaka sani ya sanar da kai kuma wanda ya fita daga da'irar gaibi ya zama kuma wani abu sananne a gurin wani daga cikin bayansa an ce mun lokaci yayi sai mu tsaya anan insha Allah a sati da gaba sai mu ci gaba abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi nuna sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.